إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iyayenmu mata da sauran al'umma na wannan masallaci mai albarka, wato area 8 masjid da ke nan a cikin babban birnin tarayya FCT Abuja. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, ina mai bayyana farin ciki na haduwanmu da kasancewanmu a ɗaya daga cikin ɗakuna da Allah Maɗaukakin Sarki ya girmama a doron ƙasa, wato cikin masallaci wanda Allah Maɗaukakin Sarki da kansa ya ce ya yi izini a cikin masallaci a rinƙa ɗaukaka murya domin ambaton Allah da ainihin wato zikiri da Alƙur'ani. A wannan safiya, wato safiyar Asabar, hantsin Asabar kenan, wanda shine daidai da 12 ga watan Al-Muharram, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada daga Makka zuwa Madina, shekara 1448, wanda ya dace da 27 ga watan 6 shekarar Bature 2026. Mun haɗu da iyaye mata domin faɗakar da junanmu da kuma yi mana bita, ko in ce muraja'a, na darussa da malaminmu Associate Professor Kabir Abubakar Amin Asgar yake gabatarwa, wanda Allah cikin ƙaddarawansa ya sa wani uzuri ya hana malam zuwa a wannan karo. Don haka malam ya umarce ni da in zo musadi da ainihin wato ‘yan uwa, sannan kuma mu yi muraja'an darasin da aka yi a baya da malam. Da haka ni muraja'a kawai zan yi, abubuwan da za mu saurara ba sababbin abubuwa ba ne. A ƙarƙashin haka, shi ne nake so in yi mana matashiya wanda zai yi duje zuwa ga waɗanne hanyoyi mace za ta kasance mafi alkhairi a cikin mata. A koda yaushe mutum so yake a ce ya samu kaiwa ga cin nasara a rayuwarsa, sannan a kullum ɗan adam yana da ɗabi'ar ya kasance daga cikin ‘yan gaba yayin da aka taho a cikin wato sahu na waɗanda ake da ‘yan uwantaka. To, a matsayinki na mace wacce take iya a gidan iyayenta, ko mace wacce take mata a gidan aurenta, ko kuma mace wacce take uwa ga ‘ya’yayenta, ta yaya za a yi ki zamo mafi alkhairi a cikin mata? Hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim in ban manta ba suka fitar, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kamula min ar-rijali kathir, an samu mazaje da suka ainihin wato yi zarra a rayuwa, suka yi tice, suka yi zarceceniya a cikin al'amarin rayuwa da yawa. Bi ma'ana, idan aka ce za a lissafa maza waɗanda ainihin wato suka ciri tuta wajen samun ɗaukaka da samun kai labari a fannoni daban-daban na rayuwa, to Allah ya yi yawa da irin mazajen nan. Ya ishe mu mu tabbatar da wannan kasantuwan annabawa baki ɗaya kaf da manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko duniyan nan, dukkansu mazaje ne. To ko da wannan kaɗai, ya isa mu gane cewa lallai babu irin maza wajen yin fice ko zarceceniya ko kuma yin ainihin wato zarra a cikin al'amari na rayuwa. Da haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yake cewa walam yakmul minan nisa sai ce illa Asiya imra'atu Fir'aun, amma ba a samu mata da suka samu irin wannan matsayi a ainihin wato rayuwa ba sai wasu tsirarin mata wanda Annabi ya buga misali daga cikinsu. Na ɗayansu ya ce ba a samu ba sai matar da aka sani da Asiya imra'atu Fir'aun, wato Asiya matar Fir'auna. Kowa ya san wace ce Asiya ko? Ita ce wannan mata da Allah ya ba mu labarinta a cikin Alƙur'ani a lokacin da Annabi Musa ya gangaro a cikin teku da aka saka shi cikin akwati, Fir'auna ya sa sojojinsa da yaransa suka kamo shi, ya yi nufin ya hallaka shi cikin a lokacin. Amma Allah ya amfani da wannan mata wajen wato tseratar da Annabi Musa daga makircin Fir'auna a lokacin. Ta ce qurratu aynin li wa lak, wannan jariri sanyin ido ne gare ni da kai, Allah ya kawo mana kyauta, irin yadda Bahaushe ke cewa kyauta na minallahi, wato Allah ne ya kawo mana kyautan shi. To da wani dalili kai kuma za ka zo ka hallaka shi, ka bar mana shi gama gashi ita ba ta taɓa haihuwa ba, mu ba mu da ɗa, to kuma ga ɗa yau Allah ya kawo mana ba tare da mun sha wahala ba, dan me za ka hallaka shi? Ya ce mishi la taqtuluhu, kada ka kashe shi, ata an yanfa'una, wala Allah wannan ɗan zai amfanar da mu, zai amfane mu. Ileku Allah ya sa ya amfane su, domin sakamakon wannan yaron ita Asiya ta zama munina ta samu aljanna a wajen Allah. A can ƙasa cikin Alƙur'ani Allah ya ƙara buga wa musulmai da muminai wato misali da rayuwar wannan mata. Allah ya ce wa daraba Allahu mathalan lilladina amanu imra'ata Fir'aun, Allah ya buga wa muminai misali da matar Fir'auna. Iz qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna, yayin da take magiya wa Allah take ya Allah ka gina mini gida a wajenka a can aljanna, wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, ka tseratar da ni daga makircin Fir'auna da irin aikinsa na kafirci da shirka da yake yi, wa najjini min alqawmi adh-dhalimin, ka tseratar da ni daga al'ummansa mutanensa waɗanda suke azzalimai. Kuma Allah ya karɓa mata addu'anta. Sakamakon me? Sakamakon tawaye gari ta yi imani da ainihin wato Annabi Musa alaihi salam. To kaga irin wannan nasarar da Asiya ta samu a rayuwa, to matan da suka samu irin su ba su da yawa. Shi yasa Annabi ya bada buga misali da ita. Muna gane hadisin ko? Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da cewa wa Maryamu bintu Imran, daga cikin mata wato ɗaiɗaiku da ake iya buga misali da su wanda su ma sun ci nasara a rayuwa, to akwai matar da ake kira Maryamu ƴar Imran, wanda ka ji a cikin Alƙur'ani har sunan sura guda aka sa ma iyalan gidan shi ne suratu Ali Imran, suran mutanen gidan Imran. to wacce asali ita ce uwar gidan da yasa aka bada wannan labarin gidan ita ce wannan Maryamu din kaga ba kowani gida za a yi wato ayyana mace a gidan ya zama da ita za a yi recognizing wannan family ba yana zama wa zaririya sai dai kaji an ce wane wane namiji wane wane namiji jagora wane namiji ba amma cikin mata annabi ya buga misali da Maryamu yar Imran ita kuma wannan iya menene tarihin ta ko menene labarin ta ita ce wacce mahaifiyanta a lokacin da take ainihin wato tare da shi wannan bawan Allah Imran sai ita fatan Allah ya azurta ta da haihuwa ita ma bata ta jima bata haihuwa ba kuma ta yi wa Allah alwashi cewa ya Allah idan ka azurta ni da ɗa to namiji sai wa Allah shar'i cewa ɗa namiji kake so irin yadda ɗabi'an mutane kenan ko a koda yaushe ana san haihuwar ɗa namiji sai ta ce zan sadaukar da ɗan gare ka ne ya Allah zan ma kai shi ne ɗaya daga cikin ɗakunanka ma'ana kamar ta ce za ta ɗauko shi ta kawo shi wannan area 8 masjid ta sadaukar da ɗan zai yi hidiman masallaci ne da hidiman Allah kaɗai ba za ta yi wato wannan ɗan ba zai yi hidima na ‘yan adam ba wannan shi ne alkawarin da ta ɗauka amma da yake Allah gwani ne Allah ya fi mu mu bayan sassanin abin da ya dace da mu saboda ilimin da ya bamu ilimi ne wanda yake bai kai ya kawo ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalil da haka mu wani lokacin muna tunanin abu kaza muke so amma shi Allah ya san wannan abun ba alkhairi ne gare mu ba sai ya canza mana shi da wanda ya fi shi alkhairi wannan mata ta ci buri ta yi godan Allah ya baka haihuwar da namiji amma da ta tashi haihuwa sai Allah ya bata kiyamaci wannan diyar da ta haifa to ita ce wannan Maryamu da Annabi ya buga misali da ita a lokacin da ta haifi wannan diya take cewa Allah madaukakin sarki rabbi inni wada'tuha unsa ya Allah gashi fa na haifa amma kuma mace na haifa ga kuma abinda nake so in yi da dan idan na same shi kaga kamar sai take ganin akwai na kasa kenan ko to amma tunda ta riga ta yi wa Allah alkawari sai ta ce ba za ta fasa cika wannan alkawarin ba duk da cewa macen ce hakan nan zan sadaukar da ita ta je ta yi hidima a masallaci da aka ta ɗauki wannan jaririyar bayan ta yi mata fatan alkhairi da addu'an san barka ta nemi Allah ya tsare ta daga shedan kuma Allah ya karba addu'anta to akwai darussa a cikin wannan ainihin wato gaban wanda nake son mu iyaye mata mu kula da shi kun ga addu'an nan da wannan baiwa Allah ta yi wa jaririyar yana daga cikin abin da ya sa jaririyar ta yi albarka a rayuwarta da aka uwaye a yau da dama ba sa yi wa ‘ya’yansa addu’a na alkhairi ko kuma wacce ka ga tana ƙoƙarin yin addu’a to burinta shi ne ta roƙa wa ɗan ya samu duniya kawai domin ita ba abin da ta san mahimmancinta sai duniya ya alamu na zahira minan hayatin duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun ita wannan baiwa Allah da take wa Maryamu addu’a cewa take yi wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman ka tsare min wannan yarinya zura'an da baka azurta da shi kaji ita ma a lokacin fa yar karama ce amma an fara yi wa zura'an ta addu'a a lokacin bata fara tunanin ya Allah ka sa ta auri shugaban kasa ba wannan sai matan zamani ya Allah ka sa mijinta ya zama minista ya Allah ka sa ta haifi permanent secretary ka sa duk wannan al'amarin duniya ne wanda har kafirai Allah na ba wannan haka ne ko ba haka ba amma lahira shi ne Allah ke ba masu imani su kadai da haka ta nemi Allah ya tsare ta daga shedan Allah ya tsare zuwa'anta haka kuma Allah ya karba addu'a ta ɗauki wannan yarinya ta je ta bai wa wani limamin masallaci irin malam wanda shi annabi ne daga cikin annabawan Allah shi ne annabi Zakariya alaihi salam ta kawo shi take ga wannan yarinya na yi wa Allah alwashi na yi bakance cewa in na haihu zan sadaukar da ɗan ne ga Allah ba ma duk da mace ce na sadaukar da ita annabi Zakariya ya sama mata ɗaki wato irin kamar ka ce ɗakunan liman ɗin nan anan ya bata nan take rayuwanta to sai Allah madaukakin sarki ya nufi ya bayyana hikiman sa a jikin wannan yarinya mai suna Maryamu ƴar Imran wata rana tana cikin wannan ɗakin ita kadai take rayuwa babu wani wanda yake zuwa wajen kai hatta shi Zakariya da aka ba kula da ita duk sanda ya zo wajenta yana son ya kawo mata abinci ko ruwan sha kafin ya zo sai ya zo ya ci da abinci a cikin ɗakin shi da kanshi al'amari ya fara ɗaure mishi kai cewa wannan mutum ce ko aljan a cikin ɗakin dai babu kitchen babu electric cooker ba gas cooker ba charcoal yarinyar nan ma ba ta iya duk waɗannan ayyukan ba amma kafin a kawo mata abinci sai a zo a ga abinci a gabanta shine Annabi Zakariya yake ce mata anna laki haza ke ko wannan abincin wa yake kawo miki da yake Allah ya sa ta san Allahn da aka ce ta yi wa hidima sai ta bada amsa ta ce huwa min indillah wannan daga Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab dama haka Allah ke azurta wanda ya ga dama ba tare da ya lissafa abin da zai bashi ba fa Annabi Zakariya shi kanshi daga nan sai ya dau dare Allah ya ce hunalika da'a Zakariya rabbahu sai ga to in Allah zai iya azurta wannan yarinya da abin da take bukata na ci da sha ba sai ni ma in ina da bukata in na gaya wa Allah Allah zai biya mu da haka ce ma a yau da kike saurare na idan kina da wani bukata da kike da shi wallahi ki koma ki nema a wajen Allah da wane da wane da kike tunanin su za su yi miki to gazaji ne su kansu ba za su iya wa kansu ba balantana su yi miki da haka duk wanda yake neman biyan bukata ya nema a wajen Allah Annabi Zakariya shi ma ya addu'a kuma Allah ya karba addu'a shi a shayi wannan Maryamu din kwatsam wata rana sai ka ga wani halitta ya zo ya tsaya a kanta kamar ɗa namiji ashe mala'ika ne Allah ya kiro tana waigawa ta gan shi sai ta ga wannan ba ta taba ganin shi ba ita ko namiji baya zuwa cikin ɗakin namiji ɗaya da take ainihin wato magana da shi shi ne mariƙinta to kuma yau ba shi ba ne sai hankalinta ya tashi amma da yake ta sha tarbiyya na addini buɗan bakinta ke da wuya sai ta nemi tsarin Allah daga wannan mutumin kaga ba ta yi ihu ta ce baba kawo mu sauki ba ko Annabi Zakariya a'a ta san Allah ne kaɗai yake ba da kariya kawai tana ganin ɗa namiji tsaye a kanta ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin Allah mai rahma daga gare ka ma damar kai mai kiyaye dokokin Allah ne kada ka cutar da ni to nan da nan da ya ji haka sai ya bayyana mata wane ne shi ce a'a kwantar da hankalinki ni dan aikin Allah ne zuwa gare ki Allah ne ya aiko ni in zo in miki wani baiwa daga gare shi na samun juna biyu to sai kuma abun mamaki na gaba sai ta ce a'a ta yaya za a yin samu juna biyu walan aku baghiya ni ba aikin yawon gari nike ba ina bin maza ba abin da nike yi kenan ba walam yamtasni bashar babu wani ɗa namiji wanda ya taɓa taɓan jikina balantana an yi wato kwanciya na yin saduwa to ta yaya za a yi in samu juna biyu sai ya gaya mata ai wannan al'amari na Allah ne shi Allah idan ya ga dama duk abin da yake son ya kasance yana iya sa ya kasance ta yadda yake so ba sai ta yadda kuka saba ba ile ko haka abin ya kasance sai ta ga ta wayi gari ga ciki a tare da ita hankalinta ya tashi ta ce to yanzu me mutane za su rinka faɗi game da ita musamman mutane da suka riga suka kafa wato fitillan idanu suna neman su yi wa bayan Allah mutanen kirki sharri kun san dama kowane zamani da irin nashi duk inda aka ga wani mutumin arziki to kokari ake a yi mai sharri kokari ake ainihin wato ce shi ma ya zama mutumin banza kowannen ma ai mun ji abin da ya faru wannan makon da ya gabata a garin Maraban Dor na wata baiwa Allah malamar islamiyya da aka samu wasu masharranta suka yi mata ihu suka kala mata sharri wannan ya zan sanadin da ta rasa rayuwarta akai mata kisa na gilla daga cikin mafi girman abin da ya sa suka yi mata wannan sharri shine saboda shigan da ta yi na musulunci ga ta da hijabinta har ƙasa kuma gashi ta sanya niqabi ta rufe fuskanta to duk inda ake da waɗanda suke jin haushin masu sanya hijabi da niqabi to kokari suke su yi musu sharri to da haka ne fa kawai wasu shedanu sai suka ce mata wai barauniya ce ta zo satan yara shike nan mutane kuma masu shiga sharo ba shanu kowane dan iska sai ya taho a guje ai barauniya ce ai barauniya ce babu bincike babu tabbaci kai ko da akwai tabbaci waye ce su dauki dokan a hannunsu haka al'amari ya kasance mu ba kabiyarsa za mu kawo a nan ba malamai da dama sun yi maganganu a kanta daga ƙarshe abin da ya kasance tare da ita har aka ƙona ta a wajen wala haula wala quwwata illa billah abin da nake cewa nan shine irin yadda mutane suke da saurin wato budan bakinsu su yi wa bayin Allah sharri yau ga Maryam kowa ya san mutum ya kirki ne ga inda take rayuwa amma da ciki ya bayyana sai ta fara tsoron me mutane za su faɗa saboda ma kirki da mutane suke da shi a cikin halayyarsu shine tace ya Allah ya zan yi da mutane yanzu in suka ganni da ciki ko suka ganni da jariri na haihu Allah yake kai ki damu al'amarin a hannunmu yake mu muka san yadda zamu kawo wa bawa mafita a duk halin da ya samu kanshi da haka Allah madaukakin sarki yace suna tambayan ki kada ki cewa kowa komai yace inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallima al-yawma insiya ai yau kin wayi gari ma kina azumi kuma daga cikin sharadin azumi a zamaninsu shine mai azumi baya ma kowa magana to su kuma a lokacin magulmata suka zo suka matsa mata to mu sai kin gaya mana ya kai ka samu jariri dama wannan munafinci kike zaune kike kai ba ruwanki da kowa kaza 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 fa asharat ilayhi sai ta nuna yaron sai ta ku tambaye shi mana shi yaron ya gaya mu kace kaifa nukallimu man kana fil mahdi fadiya ya zamu wa jariri wanda yana cikin tsimman goyo ya zamu mishi magana ya ba mu ansa suna rufe bakinsu ko sai Allah ya ba jaririn izini ya ba su jawabi قال إني عبد الله آتاني الكتاب ولم يجعلني شقيا كني باو الله الله يا ايكوني ني امتين ان نبي تو wannan jaririn shine Isa dan Maryam Allah yake zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtaru to ina son ku gane irin daukakan da Allah ya ba wannan mata da annabi ya fadi ne a cikin hadisin nan kun ji mun ji Asiya ko matawa matar Fir'auna yanzu gashi mun ji Maryamu yarwa yar Imrana kuma uwarwa uwar Isa alaihi assalam ba na je buga misali da ita cewa ita ma tana daga cikin matan da suke fice wanda ana son a buga misali za a buga da shi na uku su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa inna fadla Aisha ala nisa'i ka fadli sarid ala sa'ir ta'am fifikon Aisha darajanta falalanta akan sauran mata baki daya to kamar wani abinci ne mai daraja da larabawa suke girmamawa a zamanin su wanda sunan wannan abincin shine as-sarij ga waɗanda suke iya mu'amala da koda yanan gizo ne a zamanance alhamdulillah yanzu duk kowa na iya accessing internet ko to ki yi amfani da wannan wayar naki ki yi browsing a any search engine balantana yanzu zamani da ake da shake AI ko ku tambaye AI ku ce ya nuna muku hoton asari ko a hoto in kuka ga wannan abincin to sai ya burge ku shine manzo Allah yake to falalan Aisha akan sauran matar duniya to kaman falalan wannan abincin ne akan sauran abincin da ake ci abinci ne mai daraja wanda idan malamai suna son su kwatanta maka shi ka dan iya suranta me ake buga maka misali da shi suka ce abinci ne wanda ake tuka tuwon shi da garin nama wane mutum wato tuwon ma da nama ake tukawa ba garin masara ba ba garin semo ba ba garin alkama ba a'a nama ne za a mai da shi gari sai a tuka tuwon da shi na san wata yanzu tana nan tana hadiyar miyau taji an ce tuwon nama bata taba ji ba sannan kuma a yi miyan da nama kuma har ila yau da haka da tuwon da miyan duka nama ne waye ga dage dage jama'a kana wannan da ke ko to falalan Aisha kenan akan sauran mata ita kuwa Aisha idan muka ce zamu bayyana daga cikin dalilan da yasa Annabi ya buga misali da ita ko karatun mu na yau ma ba zai iya daukewa ba amma alhamdulillah na san malam ya shayi mana tarihi akan wace ce Aisha da falalanta to me yasa na dauko mana wannan shine waɗannan matan sun yi fice a cikin mata to ko ba komai ke yanzu a matsayinki na mace ta yaya za a sami ke ma ki samu ɗaukaka a rayuwanki har ki shiga sahun irin waɗannan matan da sai fice to shine abin da muke son mu magana a kai wato yanzu na yi amfani ne yi ƙoƙarin yin bayanin me muke son mu tunatar da mu a wannan ainihin wato tattaunawa shine ta yaya za ki zamo mafiya alkhairi cikin mata kaifa takuni khairun nisa ta yaya za ki zama mace mai mafi alkhairi suka ce li takuni almuslima khairun nisa idan kina son ki zama musulma mafiya alkhairi cikin mata alayki bil jam'i baina haula'i lashiya to ki yi kokari ki ga kin samu waɗannan ɗabi'un a cikin halaye da haka sai mu kada kunni da kyau yanzu idan akwai masu alƙalami da takarda sai ku fara rubutawa ga abubuwan da za ki ainihin rinka aikatawa domin ke ma ki zama ɗaya daga cikin mafiya alkhairin mata a duniya abubuwan a ƙarƙashin gaɓoɓi guda uku ake son a same su na ɗaya salahul qalbi ki zama mai gyararriyar zuciya ta yaya mace za ta gyara zuciyarta za mu yi bayani abu na biyu wal ibadatul khalifa ki zama kina ainihin wato tsantsanta ibada ga Allah da ya halicce ki shi kadai duk wani abu da za ki na bauta to kada ki yi wa kowa sai Allah a gagashin wannan duk wani abin da ke sa mutum ya hada Allah da wani to ki nisance shi da haka babu guguwa wajen boka babu yin sihiri da tsafi babu ainihin wato surkulle babu guru babu laya babu ainihin wato a irin abubuwan nan da ake cewa sirrin mallakan da namiji da malaman shirka da bid'a suke badawa duk babu wannan lamarin ki jingina shi ga Allah shi kadai wanda shine yake da kowa da komai irin yadda muka ji ga wata mata can ta mai da lamarinta ga Allah Allah ya kawo mata dauki da haka ki zama mai bautawa Allah shi kadai wannan shine gaba na biyu gaba na uku wa husnul khuluqi ki zama kina da kyawawan dabi'u shine mu'amalanki da ƴan uwanki bayan Allah mutanen gidanki ne mutanen anguwanki ne mutanen office ɗinki ne a'a mutanen kasuwancin da kike yi ne su zama suna sifanta ki da cewa wacce tana da hali na gari ba wai wacce mutane za su rinka nuna ta suna cewa wance sa wallahi ku yi hankali da ita ai ba ta da kirki ai ba ta da kaza to kike zama irin waɗannan matan to waɗannan gaɓoɓi guda uku shine za mu yi wato tattauna mana insha Allah gargwadon hali suka ce li kudwatin hasana fi hadhihi al-amr يمكنك التأمل في سيرة أمهات المؤمنين والصحابيات إذا كنا سن في زمن كني في شيء أو أن جاودي دمك أم بتع وياك ما تكرن الدوبة رأي أمة سن تلقي لسك جباتا كيش ما سن من زن الله رضي الله عنهن أجمعين دكما ما سن صحب من زن الله da su kansu sahabiya sahabbai mata ki rinka duba irin rayuwar da suka yi Allah ya ba su matsayin da ya ba su sai ki rinka yin koyi da su shine suke cewa fatashabbahu in lam takuni mislahu aw fatashabbahu in lam takunu mislahu ku kwaikwaye su in ba za ku iya zamowa irinsa ɗari bisa ɗari ba yadda suka yi suka zama nagari suka zama fitattu ko kuma ku kwaikwaye su ba wai Allah ya kyauta irin matan da a zamani su ne ake gani a matsayin star da celebrities waɗanda su ne matan zamani suke sha'awar su rinka yin koyi da su kaga a samu wata shahararriyar mawaƙiya sai kaga mata ita suke sha'awa saboda ta riga ta ketsare a duk duniya ana yawo da hotunanta ana sauraron waƙe-waƙenta sai ka ji mace har tana sanya wa kanta nickname irin nata wannan asara ne Allah ya tsare ko a samu wata wato a dangariyar karuwa wacce ta mai da kanta kamar motan haya kun san motan haya ba wanda zai hawa ko to haka wata matar za ta mai da kanta tsakanin al'umma duk wani ne dama duk wani ne iko duk wani wanda kake neman ta yi raraka na abin da ya mallaka na dukiya za ka je ta buɗe kanta gare shi don haka ba ta da ainihin wato keji da ta killata kanta sai wajen ɓarna da makamancinsu to irin waɗannan matan su suke burge da ma saboda ana ganinsu a duniya ana kiransu da stars ana hira da su a jaridu ana ganin suna yin shiga suna yin kwalliya suna hotuna suna sheƙe a yansu ku ce a matsayinki na mace muniya ba waɗannan su ne a beban koyinki ba ko kuma a samu wata shahararriya esteem wacce ta ƙare rayuwanta ba abin da take yi sai yawon wato production na fina-finai lalata su su lalata ta marasa mutunci su rashin mutunci da ita ita ma har ta fitsare idanta ya zama ya bushe ba ta ganin ba ta jin kunyan Allah balle ta nana bayin Allah a cikin su ne ba abun mamaki har za ka samu wata ta zama uwar team show ko ta zama women leader ita ce za ta rinka zamowa spokesperson a madadin mata da haka za ta rinka yin wato promoting abubuwa da suka saba wa addini kamar ta ce kada wata yarinya ta bari ubanta ya rinka gaya mata abin da za ta yi ai tana da ƴancin kanta shi fa tsoho ne ya riga ya ci zamanin shi da haka sai ka ga yara ƙanana suna sauraronta suna bijirewa iyayensu suna musu rashin kunya Allah ka tsare ni ko ka ji tana promoting cewa kada mata su mai da kansu bayi ga maza da haka kada wani namiji da kika ba shi daman ya aure shi ya rinka juya ki kamar remote control matsiya fiya a daidai lokacin da ita kuma ga wasu ɗan iskan mazaje nan sun maida ta remote control ɗin amma wanda za ka yi wa Allah biyayya tana cewa wai kada matar ta yarda kuma hala ana iya samun mai irin wannan magana kila ita ma fa ta ce ita ma musulma ce kila ta ce ita ma ai ƴar musulmai ne to kaga wannan lalacewa ya kai lalacewa kenan Allah ka fare ni da haka matan da za ki rinka duban rayuwarsu domin ki koyi da su sai ma ki zama mafiya alkhairi cikin mata shi ne matan manzan Allah da ƴaƴansa da matan muminai wato cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu suka ce ilayhi abrazi afsifat wal af'al allati taj'alu almar'a almuslima ya'la marati to yanzu ga waɗannan abubuwan da za mu lissafo su ne sifofi da halaye wanda duk wata mace da kake da su to tabbas za ta zama daga cikin waɗanda suka yi fice a cikin ainihin wato mata musulmi na ɗaya suka ce mace ta kasance tana da sifa al-asasuddin kina da foundation na addini ma'ana ya zama kin taso da tarbiyyar da iyayenki suka baki da irin mutunci da ainihin wato gidanku ke da shi ki zama kin ɗabi'antu da wannan halaye ki zama mai mutunci ki zama mai sani ya kamata ki zama mai ki zanto mai darajta manya ki zanto mai ainihin wato kula da ibada wannan shine asas addini foundation na addini kenan to idan mace ta taso da wannan to ta fara kama hanyar zamowa mace ta gari kenan wacce za ta zama mafi alkhairi a cikin mata ta yaya mace za ta rike abubuwan da suke tushe na addini shine suka ce ta lazanci bin dokokin Allah shine ta rinka bin dokokin Allah da Allah ya saukar a cikin alkur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuye bayani da ke zama ba ki da abinda kike yi wa biyayya kaman Allah da manzon sa sannan kuma wajtinabi nawahi kina nisanta abinda Allah ya haramta akwai abubuwa da dayawa da Allah ya hana mata yi to kada ki rinka aikata su Allah yace mata su rinka yi ni wato sanya lilliɓi har ƙasa idan za su fita daga gidajen su يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله يسي كذا ماتا فرن عيني وتكلم أبن دجاجي سكلابا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فجاء وماتا مؤمنين فرن كرن أجنس كذا سبو دعيني وتكنسن يتبارو وسنكنسن ينكاجي ki rinka gwale idan ki kina kallon abin da bai halatta ba Allah yake ku rinka ganin ku sannan ku tsare al'auran ku kada ki zama mai ainihin wato yin fasikanci da ainihin abin da Allah ya umarce ki da ki tsare na al'auran ku sannan idan zaki magana ki rinka yin magana kasa kasa kada ki zama mai daga murya kina iwu kada ki rinka bayyana adanki wala yubina zinatahunna illa li bu'ulatihin kada ki rinka bayyana adanki sai ga wanda yake mijinki ko iyayenki ko wadanda qur'ani ya ambata to wadannan sune asas addini al-awwal wato daga cikin tuwasa na addini na farko sannan suka ce wa ada'il ibadat ki rinka aikatar da abubuwan ibada da Allah ya daura miki kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisin da zamu daure wannan gaban da shi suka ce kasalati kamar sallah mata da dama daga cikin abin da suke sakaci to babu irin sallah sai ɗaiɗaiwan mata su ne za ku ga suna kula da sallah da haka sallah ya ku uwayenmu to ibada ce mai muhimmanci wadda ke tsare mace daga aukawa cikin hallaka wadda ke tsare mutuncin mace wacce saboda shi Allah yana tausaya wa mace kun san a cikin kissa ɗaya daga cikin matan kuwayen mu'minai ita ce Haffa ƴar Umar Allah ya kara mata yadda da ita da mahaifinta wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taɓa yunkurin zai sake ta a wasu riwayoyin aka ce Annabi ya taɓa ma sakinta cewa ta ainihin wato koma gidansu ta ƙare zaman aure tsakaninta da manzon Allah aka ce har ta kama hanya za ta tafi gida daga saman bakwai saman al'arshi Allah ya aiko mala'ika Jibril cewa ya zo ya samu manzon Allah cewa ya maida Hafsa with immediate effect kun san dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce in maida ta saboda tana kula da sallah fa innaha qawwamatun sawama tana kula da sallah kaga saboda sallah take kula da shi Allah yayi jitausayinta yasa annabi ya maida aurenta bayan ya sake ta to haka ke ma a rayuwarki wallahi in kina kula da sallah akwai wasu abubuwa na jarabawar rayuwa da Allah ya kaddara miki sai yayi miki shi kila Allah ya kaddari zai hada ki da wani da jarabadde fitinanne mara jin magana wanda zai rinka jawo miki matsalan yau daban na gobe daban amma saboda kula da sallah da kike yi sai Allah ya juye miki wannan dan sai ya zama wani babban hamshakin abin sha'awa a cikin al'umma sai ki rinka alfahari kina cewa ai wani dana ne limamin nan ai dana ne wannan ya zama abin alfahari ko bai zama ba to kula da sallah yana yi wa mata wannan ga wancan Maryamu da muka ji labarin ta da wuri a lokacin da mala'ikan ne zai same ta a tsaye same ta tana sallah qa'imun tusalli fil mihrab Allah ya sa mu dace sannan azumi mata su kula da azumi yana daga cikin ibadoji da ake son mata su kula da shi da yawa sannan suka ce wal iftari minan nawafil yawaita nafil fi sallolin nafila sunanul rawatib sallolin nafila qiyamul layl akwai wata baiwa Allah da na sani ta taɓa samun kanta a yanayin tana da buƙatar haihuwa a wajen Allah a lokacin akai mata wa'azi cewa ta kula da sallar dare sai Allah yake mace ka kuwa sai ta fara yin sallar dare har ya zama jikinta ta saba da shi ta kai da dirran da ma bacci ya mata nauyi bata samu sai nafila a tsakar dare ba ko da raka'a jike sai ta cika da damuwa da bakin ciki a wannan yini wallahi tsakanin watanni kadan sai gashi kawai ta samu juna biyu kuma Allah ya bata haihuwar ɗa namiji ni na shaida wannan da ido na kaga a zamaninmu kenan ma to kenan in Allah ya wawwace to ke ma Allah zai iya miki amma in kin kula da ibada to wannan na daga cikin hanyoyin da zaki zamo mafiya alkhairi cikin mata domin duk matar da Allah ya zabe ta a matsayin zabafiya mai alkhairi to sai da ta fara kulawa da ayyukan ibada sai da ta fara tsare Allah tukuna a cikin dokokinsa Allah ya sa mu dace waɗannan bayanai za su bayyana cikin hadisin sahabi Abdulrahman dan Auf Allah ya kara mishi yadda wanda al-Imam Ahmad ya fitar a cikin Musnad dinsa tare da malamai su yi magana akan raunin isnadin amma ya tabbata fi shawahid malamai sun kyautata ainihin wato hadisin da haka hadisi ne maqbul insha Allah Abdulrahman dan Auf Allah ya kara mishi yadda yace قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زن الله يراد ان يكون الله ثبت على غريش ياتي اذا صلت المراه خمسها دم قد تكي كلاوا ده صلولين تا غدا بيار شنو wadannan salloli biyar da Allah ya sallanta mana idan kina kula da sallah in aka ce kula da sallah to shine fa yin sallah a lokacin su mata da yawa ba sa yin sallah akan lokaci wannan har ya riga ya zama wani norm na mata cewa ba sa sallah akan lokaci wacce take kokari shine ta yi asar da ta ga dama yanzu zaka tara mata 100 idan da zaka tambaye su cewa tsakanin ku da Allah wace ce ta tashi yau sai sallar subahi akan lokaci kafin rana ta fito da kyar ka samu 10% cikin mata 100 nan da kyar ka samu guda 10 saboda yadda mata suka zama da yin sakaci da ibadar sallah me ke kai su zuwa ga wannan sakacin kuwa shine wasu abubuwa marasa amfani da suke shagaltar da kansu wajen yin shi ko dai wajen neman duniya ko wajen kallace-kallace fina-finai ko wajen chatting a waya sai ka raba dare bata kwanta ba dole idan kai bacci ta kasa tashi asuba da haka in ka ganta za ka yi sallah asuba sai bayan rana ya fito to wannan akwai hadari ga duk matar da take irin wannan sakacin shi yasa annan annabi ya fara da cewa duk matar da take kula da sallah shine muka ce abu na farko kula da sallah shine yi akan lokaci sannan abu na biyu yin sallar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta domin manzon Allah cewa yake sallu kama ra'aytumun usalli mata da yawa yau ba su yi sallah ba wata matan wallahi da ba a cirke ta a ce ki yi karatun abin da kike karantawa a sallah a bayyana a ji sai kowa ya ɗora hannu a kai saboda Fatiha ba ta iya ba don lokacin da aka sa ta islamiyya to ita ta ƙi yin karatu lokacin da ƙawayenta ke hadda ita tana ta yawon soyayya ne da mazaje da haka ba ta iya Fatiha ba mata da yawa yau ba su iya Fatiha ba ai ina ganin kwanaki akwai wani clip da na gani malam ban san ko kuma kun gan shi ba wata mata ce wadda shahararriya ce wata fitacciya ce da ake nuna ta a matsayin wata jagora na mata irin wanda mata ke sha'awa din nan kenan ko tunda tana bin yan siyasa wane tana bin gwamnoni wane ana fadin sunanta a gidan rediyo shikenan sai aka tsaida ta aka ce ta zo ta yi jawabi kuma ta yi addu'a shine saboda ganganci sai ta ce za ta yi karatun Qur'ani bismillah wannan ma bata iya ba malam wanda ake farawa irin na yan siyasar nan ko bata iya ba ta kama karanta alqur'ani kaman tana hura usur alam nashrah laka wisrak wa wada'na anka wisrak haka na san kila kunji wannan ba abin takai to sai ku ce taya take sallah to haka musu ya yawan mata da haka dole mata ku ba da muhimmanci wajen zuwa ku koyi addini koyi sallah domin duk matar da ba ta yi sallah irin wanda Allah yake so ba Allah baya karba to kun ga shi yasa manzo Allah yake duk matar da ta kula da sallolin ta biyar sannan abu na gaba malam zaka samu wasu matan sun iya karatun sallah kuma sun iya sallah amma wannan sakaci irin na mata yasa suke wasa da sallah musamman idan aka ce yau akwai wani taro na sharholiya da za su yi ya su mata to ranar mata ba sa sallah tun daga taron biki ko taron get together ko taron wani cocktail party ko mother's night ko wane ne aka ce wai ba sa sallah ranar saboda wai malam suna yin ado wannan adon kuma ba a sa mai ruwa da haka ba za su yi alwala ba to kaga duk wata ba ta yi alwala ba za ta yi sallah ba za ta yi sallah ba da haka mata a ji tsoron Allah ku sani da cewa primary aim and objective da Allah ya sa ya halice ku shine don ku zo ku bauta mishi وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون so the priority a rayuwanki ya zama bautan Allah duk abin da zai zama miki bariya tsakaninki da bautan Allah ki kaucewa wannan abu akwai wani labari da ya taba kawatar da ni wata baiwa Allah ce ita ce ake daurin auren ta ma ranar she happens to be the bride ita ce amaryar an yi mata makeup an yi mata adornment an yi mata duk wannan kwalliyar da ake yi na zamani ile ko sai lokacin sallah yayi amaryar sai ta tashi za ta je ta alo da daman maman ta santa ba ta wasa da sallah to shine da ta ga ta tashi sai ta kira ta batula ina zaki take zan je alola take ba ki da hankali ne na kashe kuɗi an yi miki ado zaki je ki sa ruwa ki bata take mama fa ni sallah zan yi wallahi haka maman nan tai ta fada har kawayenta suka taya ta amma bai wa Allah nan zai ita fa sallah za ta yi da haka dole aka hakura da je kai shirin ta ta zo ta fara sallah kun san abin da zai ba ku mamaki as-sujjada Allah ya karbi rayuwanta wallahi sai gawanta aka dauka ashe rayuwanta ya zo karshe ba wanda ya sani to ku gaya min in ba kai sallan ba a lokacin idan lokacin mutuwan ta yi mala'ika mutuwa zai jira ba zai jira ba haka zai dauki rayuwanta da haka mata a daina wasa da sallah Allah ubangiji ya bamu ikon gyarawa abinda muka yi a baya kuma Allah ya gafarta mana to abu na ɗaya kenan idan sallatil mar'a khamsaha matar duk da ta kula da sallolin ta biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa samat shahraha kuma take azumtan watanta malamai suka ce Allah ya ce tana azumtan watanta ne saboda galibin mata a watan ramadan ba da su ake yin azumin gaba daya ba saboda lalura da aka sani na mata da aka kila wata matan a samu tai kwana biyu kwana uku kwana biyar har mako guda ba ta yin azumi wata ma kwana goma to bayan azumin to sai Allah yake tarama abubuwan da aka biyo ta to wannan ramuwan fa nan ne inda ake gwagwagwa da mata akwai matar da na taba jin labari sai da ta haɗa shekaru ɗaya har goma azumin da ake binta ba ta taɓa ramawa ba shekara goma fa jama'a wannan in ta mutu mai za ta gaya wa Allah wanda ko da azumi 30 ɗin ake bin mace kafin shekara ya zagayo ko da za ki rinƙa yin guda ɗaya a mako ne ai za ki gama azumtan kwana 30 amma wata matan hakan shekara za ta zagayo bata rama azumi ƙwaya uku da ake binta bara ba a sake yin azumin bana ta ƙara azumin ya zama guda 7 a ƙara yin wani azumin ya zama guda 10 kaza haka za ka yi ta tara wa kanka har ta yi losing lissafi ta dawo ta ce wallahi ni ban ma san azumin da ake dina ba to duk matar da take sakaci da azumi to ba ta daga cikin waɗannan da muke magana da haka yadda aka ce ki kula da sallah haka za ki kula da azumi to sai annabi ya ci gaba da cewa wa hafizat farjaha malamai suka ce an tsaya akan ibada nan guda biyu ne da sallah da azumi saboda su wakilci sauran aikin ibada da haka duk wani abu na ibada sallah da azumi da aka faɗi sun wadatar saboda su ne ibada da ake yin su almost frequently sallah dai kun ga kullun za a yi a maimaita sai in mace tana jinin al'ada shi ne ba za ta yi ba azumi shi ma a shekara dai dole ki sai kin yi ma'ana ko da ba kya nafil fili da sauransu amma sauran ibadoji ba akwai wata matar da har ta gama rayuwarta ba za ta yi ba kamar zuwa aikin hajji ba kowa ne zai samu yiko zuwa aikin hajji ba ko kaman bayar da zakka ba kowace mace Allah zai bata arzikin da za ta yi zakka ba amma sallah da azumi dai ba matar da za ta ce she is being exempted babu sai sa aka faɗe su a madadin sauran ibadoji babu na gaba sai annabi ya ce wa hasibat farjaha sai kuma ta tsare al'auranta ba ta yi zina a gidan iyayenta ba a lokacin da take yarinya ko budurwa ba ta yi zina ba balantana kuma uwa uba a lokacin da ta yi aure tana gidan mijinta domin kun san laifin zina shi ma fa mataki-mataki ne kamar yadda muka san punishment mataki-mataki ne yanzu wanda ya laifi aka ce mishi kneeling down ya sa guyawunsa a ƙasa kaga ana punishing din shi ne ko to amma punishment din zai kai wanda aka ce bayan ya yi kneeling down kuma ya ɗaga hannu sama kaga wancan nashi ya fi tsanani ko to haka zunubi da laifi to wani ya fi wani da haka zinan da mace za ta yi kowace iri ce laifi ne mai girma a wajen Allah shi yasa annabi ya lissafa shi a cikin kaba'iru dhunub annabi ya ce ala ukhbirukum bi al-kaba'ir ya ce al-ishraku billah wa qatlun nafsi allati harrama Allah a cikinsu sai ya lissafa sai ya ce wa zina da yin zina to kamar yadda muka ce ke sai Allah ya taimake ki a sadda kike gidan iyayenki ba ki zamo mace wacce take mazinaciya ba yau Allah kadai ya san yawan ƴaƴan da suke zina a gidan iyayensu kuma ba wanda ya sani saboda wannan shedanci da suke yi da yanzu da ƴan maza a matsayin boyfriend ko bestie ko ma menene kaga yarinya tana gidan iyayenta amma kuma tana yawon bin maza kuma dukkansu zina suke yi da ita Allah ya kiyaye musamman saboda zamani ya zo akwai hanyoyi da ake iya bi da dabarbaru da za a iya prevention daga ɗaukan ciki da aka sai zina ta zina ce kwanaki ake ta yawo da labarin wata yarinya da har wajen zinan ma sai da suka yi wa juna hoto da ita da saurayin taya aka yi Allah ya tona asirin abin da suka yi a boye haka wannan ya abin kunya ne yanzu wannan da wani ido mutane za su riƙa kallon iyayensu jama'a an gane wannan da kyau ko da haka yarinyar da Allah ya taimake ta ta tsare kanta ba ta yi zina a gidan iyayenta ba to ta fara samun mataki na tsare al'aura kenan matakin zina mafi girma na biyu shine idan aka ce yau an ɗauki mace daga gidan iyayenta an kai ta gidan mijinta to laifin zina ya ƙara zamowa mai tsauri a kanta don haka idan mata aure ta yi zina laifin da ta jawo ya ma fi wancan na farkon domin duk wani halitta da Allah ya halitta to yana tsine mata albarka a ce gashi kina da aure kina ƙarƙashin mijinki amma kuma kina ainihin wato zuwa kina zina da wani a waje wannan ai kazanta ne jama'a larabawa a lokacin tun ba su musulunta ba su fa a al'adansu ya mace wacce take wato ba baiwa ba to abun kunya ne a ce ta yi zina bayi suke yin zina a lokacin maguzanci amma yau ka ga mace ƴar manya ƴar dattawa matar manya matan mutanen kirki amma tana yawon zinace-zinace a waje Allah ka tsare mana zuri'anmu da haka laifin zina yayin da mace ta yi aure ya ƙara wato girma to mataki na uku shine a ce yanzu ta ma girma tana da ƴaƴa babban mace ce amma kuma yes tana yin zina kun san duk wannan categories ɗin akwai group ɗinsu na mazinata ga ta babba fa mace ta girma shekaru sama da 30 ko 35 ko 40 tana da ƴaƴa wata ma ta aurar da ƴaƴa amma yes tana zinace-zinace wannan ne take nema a duniya ne to wannan shine mafi muni ko kuma kaga mace tana ainihin wato barin makwabcinta fi yana yin zina da ita wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine mafi amana mafi girma da ainihin wato mutum zai zakewa Allah ya kyauta manzon Allah da yake matar da ta tsare al'aurarta mun ga abu na uku kenan bayan ta kula da ibadar sallah da azumi kuma ta tsare al'aurarta a gidan zuba ta yi ba a gidan mijinta ba ta yi ba a lokacin da ta zama uwa to ta kuma ƙara tsare kanta domin Allah ya tsare ta a lokacin ma da take da ganiyar sha'awa sai abu na gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wa ata'at zawjaha kuma ta zama tan kirki mai yi wa miji da'a bana ba ta saba wa mijinta bata zama mace mara sanin darajar miji ba wanda har zaka ji tana cewa wai kai in ba ma kaddara ba kaje wai mijinta ne kaddara wannan na daga cikin mafi munin kalmomi da mata ke gaya wa mazajen su shi yasa wata rana da annabi ya wa mata wa'azi yake tasaddaqna ya ma'sharan nisa ku yawaita sadaka ya kutaran mata fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar wallahi an nuna mun wuta na ga mafi yawan yan wuta mata ne wata mata take ya manzo Allah me laifin manzo Allah yake saboda abubuwa ne guda biyu takfurna la'ana wa takfurna al-ashi kuna da yawan kinuwa sannan ga butun cewa maza law sana'at li'ida kunna khairul dahra da za a samu matar da mijinta yake kula da ita tsawon zamani duk ranar da aka samu sabani tsakaninta da mijin sai ta gaggaya wa mijin magana ta ce ma ra'aytu minka khairun qattu tunda muke da kai ma me ka taba tsina namu ka ji fa shekaru 10 20 30 amma yau saboda butulci wai ka ce mijin ma bai taba mata komai ba to duk matar da ba ta yi wa miji da'a to ba da ita ake yi ba anan dole sai kin zan mai yi wa mijinki da'a in kina son ki gane kina yi wa mijinki da'a kuwa ko shine ki duba irin rayuwar da kike yi kai da mijin shin inda za a zaunar da mijin a ce ya bada labari akan shi tsakanin ki da Allah ne zai fadi akan shi zai fadi alkhairi ne ko sharri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace macen kirki macen arziki ita ce alladhi idza nazara ilaiha ba'da sarratu idan mijinta ya tasa ta a gaba yana kallanta sai ya rinka jin farin ciki to ke ki tambaye kanki in mijinki ya ganki farin ciki yake ko bakin ciki akwai mijin da saboda saba mata saba miki da matar shi ke yi ko gidan ma zai san ya shiga akwai kuma mijin da saboda yadda matar take da kirki take mishi biyayya in ba sallan farilla ba shi ba ma ya san ya fita a gidan to kaga akwai bambanci so sai ki tambaye kanki to which category of this wife you belong shin wanda take yi wa miji da'a ko wanda take saba wa miji sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa idza amaraha ata'atuhu duk sanda ya bata umarni za ta yi mishi da'a za ka samu wasu matan a yau har za su rinka kai karan matan su cewa ni wacce gaba ɗaya ba ta mun biyayya da haka yau idan na ce wannan abun fari ne to ita saboda ta saba mun sai ta ce jani yau idan na ce ta je waje kaza to in Allah ya dace ta je waje 10 wanda ban sani ba wannan saba wa mijini yau in na ce kar ta fita to sai ta ma riga na fita a gidan to duk matar da ba ta yi wa miji biyayya ba ta bin umarnin miji to ta zame daga cikin matan da suke a sararu Allah ya kiyaye to matar da take yi wa miji da'a sai ta zan tana da wannan sifa idza amaraha ata'atuhu sannan yace wa idza ghaba anha hafizatu fi malihi wa waladihi idan miji yayi tafiya in baya nan to tana tsare wa miji mutuncin shi za ta tsare mishi dukiyar shi za ta kula mishi da ƴaƴan shi yau wata matar sai dai ta yi almuwazzaranci da dukiyar miji sai dai ta ainihin wato wulakanta ƴaƴa sai akwai matan da suke kashe ƴaƴan mazajen su saboda wai ƴaƴa ne na abokiyar zaman su ko kishiya da kuke cewa da haka sai ta je ta dauke yaron ta saka shi a cikin tukunyar ruwan zafi sai ta rufe saboda mugunta wata ta dauki wuta ta kona yaron wata ta dauki wuka ta yanka wuyan yaron ha ba jama'a wai duniyar nan kwaya nawa ne sannan ke da wama zaki a duniya to mu ji tsoron Allah game da alakan mu da mazajen mu to ashayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta kula da waɗannan abubuwa to bari ku ji sakamakon sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace qila laha irin wannan matar ranar tashin alkiyama sai a ce da ita udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti ga kofofin aljanna an bude miki gaba daya ki zabu wanda kika ga dama ki shiga aljannata wajen saboda kin cika wa Allah abubuwan da ya umarce ki ki yi sa duniya da haka kin zamo daga cikin mata mafiya alkhairi kenan to wannan shine abin da ake fatan mace idan ta yi za ta zama mai alkhairi sannan daga ciki as-sidq wa hibdul amana ki zama mai gaskiya kada ki rinka yin ƙarya sannan ki rinka tsare amana amana kanki da amana iyayenki da amana mijinki da amana ƴaƴanki ki tsare waɗannan amanonin duka sannan al-ijabiyya wa husni at-taba'ul ya zama kina da kyakkyawan record a zamantakewanki a gidan aurenki shine wancan hadisi da muka ji annabi yace ga kifofin mace wadda an yi wato take mafi alkhairi a cikin mata sannan ki zamo wacce take kyakkyawan tarbiya ga yaya at-tarbiyatu as-saliha irin tarbiyan da iyayenki suka baki kika nuna a gidan mijinki to ki koya wa yayanki su ma gobe in suka taso su zama masu irin wannan tarbiyan sannan al-khuluqul qawi ki zama kina da halaye wanda koda yaushe za a same ki da su kyawawa ba wai ki rinka yin on and off ba in kin zo masallaci kece ustaziya kece malama amma in kika koma gidan aure to ba ki da bambanci da matan bakin tasha marasa kunya marasa mutunci to ba haka ake so ba ko in kin zauna ana wa'azi a ganki saliha amma in kin je wajen da ba wajen wa'azi ba kin zama in yi wato ballaga za Allah ya kyauta sannan birrul walidai da kuma in yi wato mace mai yi wa iyaye biyayya ya zama iyayenki suna miki kyakkyawan fata suna miki addu'a kuma ko da iyaye sun mutu fa to biyayyarsu bai kare ba domin ana son ki ci gaba da yi wa iyayenki addu'a ana son ki ci gaba da mutunta ƴan uwan iyayenki yayyinsu da kannunsu kawunan kenan da baffanninki saboda annabi yake sadar da zumuncin baffa ko kawu bayan rasuwan iyaye to biyayya ne ga iyaye sannan ku rinka yi musu sadaka kuna musu wakati idan kuna da hali ku gina katafaren masallaci ku ce wannan wakati ne ga iyayena idan kuna da hali ku gina katafaren makaranta a rinka karantar da bayan Allah ku ce wakati ne ga iyayena ki yi wani abu na sadaka ki taimaka wa marayu ki taimaka wa mabukata ki ce ladan Allah ya kawo iyayena wannan na daga cikin sadaka da iyaye ke samun ladan shi amma kada ki zamanto ke baki musu ba in kuma sun yi wani abu wa kansu ki yi kokarin ki lalata shi wannan kin zama ɗaya maras albarka Allah ya kiyaye ɗan uwa masu albarka ana yi ne isharar lokaci ya riga ya kawo jiki dama na ce tunatarwa kawai revision zamu yi to amma ga malamai hagu da a dama da haunina wanda su ne za su yi mana wa'azi insha Allah da haka zan saurara a nan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم